بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى زمن تكبر كراتوني أتكلم وأنا لتفي نامو من البركة لتفن أحكام الجنائز وبدعها أنا ببمالمي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله يجزاك أنسى دراما. إن شاء الله تعالى يكون مزام تاشني كم مسألة تستن دبقوي إذا ما أمن تابون سنساتي من تكيني أكم مسألة تستن دشدا أتكي من نبابينا الصلاة على الجنازة صلى أكم ممتي مالن يمن بياني أكن إذا أكا أوكي ممتي أكا أجيشي زائي مسا صلى to a lokacin wane ne yafi cancanta a cikin mutane gaba ɗaya da suka halatta ya shiga yawan mamaci sallah, shine inda muka tsaya. Abin nufi ga duk wanda ya kamata yawan mamaci sallah nan yazo. Misali a ce ga babban limamin gari nan, ga sarki yazo, ga wane yazo, ga wane yazo, ga wane yazo, to ya kamata ya shiga yawan mamaci sallah a lokacin. To sai malai ya ce abinda shari'a wanda yafi cancanta a lokacin yin sallah sai a tura wanda yake shine shugaba, alwali kenan. Ma'ana ko dai shugaba wanda yake na sarki ko gwamna ko dai wanda yake da mukami na gaba daya, amma da shar'in ya kasance shi ma ya iya sallar, ya san hukunce-hukuncenta a shari'a da ka'idojinta, to sai a tura shi. Amma ko da ga sarki a wajen ko gwamna, idan bai iya ba shikenan, dole sai dai a tura malam wanda yake shine masanin alqur'ani kuma ya san sunnati annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da yadda ake sallah. Malai ka mana hadisin الحسين بن علي سنه cikin sabban manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a wajen. Sannan kuma akwai gwamnan Madina wanda shine Sa'id bin al-As. Al-Husayn bin Ali dibbe gabatar da wadancan sahabbai ba, shi ma kuma akan kansa malami ne, ya san sunna ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi tunda jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Ba wai jikan ta kan kadai ya lare da ita ba, a'a malami ne shi ma, ya san addini. Amma bai shiga yawan uwan sallah ba, sai rinka cewa da wancan Sa'id bin al-As din yana tura shi yana cewa shiga kai wa dan uwa na sallah. Ba da ban na san wannan abin da nace kai ba, sunna ce ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, ma qaddamtuka, da ban gabatar da kai ba. Ma'ana sai ya gabatar da sunna annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi akan zuciya, akan san zuciya sa. Kada ku manta sai da marwayacin hadisin yace a tsakanin su akwai wani abu, ma'ana akwai wata jikakkiya tsakanin su ta rashin jituwa tsakanin Al-Husayn bin Ali da shi wannan gwamna na Madina. Saboda shi wannan gwamna na Madina yana karkashin Muawiya dan Abu Sufyan, ma'ana yana bangaren Muawiya, shi kuma Al-Husayn yana bangaren mahaifinsa Sayyidina Ali, wanda ko akwai dan rashin jituwa da Allah subhanahu wataala ya jarabu musulmi tsakanin su. To amma tare da haka sai ya gabatar da shi. Saboda me? Saboda shi ne shugaba a lokacin. To abin da ya kamata shine a addinance, a shari'ance mu gane duk lokacin da zai amamaci sallah sai a duba a ga idan akwai wani shugaba a wajen ya iya sallar. Mu gane wannan sharadin kwarai da gaske, ya iya sallar shine sharadin, dan ya iya sallah yafi shugabancin. Yawwa, ya iya sallar sai a gabatar da shi. To gaba da zamu tashi shine idan kuma ba shugaba baya wajen fa ya za a yi kenan. To shine Sumaila ya ce fa in lam yahdhuril wali aw na'ibuhu, idan shi wannan shugaban bai halarci wajen da za a amamaci sallah ba, ko na'ibuhu wanda yake shine mataimakin shugaban shi ma bai zo ba, babu wani wanda yake a matsayin shugaba a wajen, fal ahaqqu bil imamati, malaci wanda yafi cancanta a lokacin yayin limanci, aqra'uhum li kitabillahi, shikenan sai a duba wanda yafi su iya karatun Qur'ani. Aqra'uhum li kitabillahi, wanda yafi iya karatun Qur'ani. Abinda idan magabata suka ce a qari'i ko alqurra'u, idan kai jam'i, abinda suke nufi da shi shine mutumin da ya iya karatun Qur'ani, ya san sharadansa da ka'idojinsa, sannan ya san ma'anarsa kuma yake aiki da shi. Galibi magabata idan suka ce ƙari'i shine abin da ake nufi da shi. yawa mutumin da ya iya karatun Qur'ani ya san shi ya san ya iya tilawar tajwidance da wani abin da Qur'ani yake bukata ya sani sannan kuma ya san ma'anarsa gefe da kuma yana aiki da shi saboda sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi sun kasance idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu aya ɗaya ta Qur'ani to ba sa wucewa su tabbata gaba sai sun koye ta sun iya karatunta sun san ma'anarta sun sa ta a cikin aiki sannan sai su tabbata gaba haka suke shi yasa sai su dade bas tara wani abu ne shi yasa da yawa daga cikin sabon alqur'ani ba hafizai bane daga cikin sabon manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ba hafizai bane da yawa daga cikin hafizan ba su da yawa saboda qur'ani suna tafiye da shi ne da aiki to in kaji an ce alqurra'u sune irin waɗannan ina fata an fahimta to a cikin mutane sai a duba a ga waye yafi iya karatun qur'ani yafi sanin alqur'ani ya haddace shi sannan kuma ya san ma'anarsa ya kuma ke kokarin kwatanta shi iyakacin iyawarsa ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم سنكما سي ابي ساري ده جيرن يد يزو ا cikin abin da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ambata mai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ambata gashi yanzu muka karanta a cikin hadisi yanzu sai mala yace annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ya ummul qauma aqra'uhum likitabillahi wanda zai yi mutane limanci wannan limancin ana nufin kowanne irin limanci ba ba limancin sallar gawa kadai ba salloli guda biyar sallar idi sallar janaza sallar ruwa duddai wata salla da ka sani mai sunan salla inda mutum yana wucewa jama'a suna jeruwa mutum ya wuce musu gabai musu salla to wanda ya fi cancanta a lokacin ya shige musu limanci shine aqra'uhum likitabillah wanda ya fi su iya karatun qur'ani kuma ya fi su haddasa fa in kanu fil qira'ati sawa'un idan kuma duk mutane a lokacin ko kuma waɗanda ya kamata su shiga mutum uku ne ko mutum hudu to dukkanin su alaran mu'mini kowa ya iya karatun qur'ani sannan kuma ya san ma'anarsa yana kuma kokarin aiki da shi duk aka duba aka ga ai ba za mu iya fifita wani akan wani ba duk ɗaya ne to ya za a yi kenan to sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kawo mana second option sai ya ce fa a'lamuhum bis sunnah sai a duba a cikin su kuma a ga waye fi sanin sunna kenan ina fata an fahimta ma'ana waye fi sanin hadisan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da kiyaye su da sanin abin da ya shafi ilmomin su da kuma kokarin aiki da sunna saboda kafa shi ma shima abin da ake nufi kenan sai a duba aga sai aga wane da wane daidai suke alqur'ani to amma kuma anan wane ya dan tsara wannan wajen sanin sunna saboda ya fi shi zurfafa wajen karatun hadisi da abin da ya kama da haka to sai mu gabatar da wanda ya fi sanin karatun hadisi sama da wancan alaran ma din kenan tunda shi ma wannan alaran man fa in kanu fi sunnati sawa'un annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kara cewa idan ma nan ma an samu sun yi daidai a bangaren sunna ma daidai suke kowanne iyakacin kokarin sa daliban ilimi ne gaba ɗayan su suna zuwa su koyi ilimin hadisi kuma su kokarin aiki da sunnar annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi to ya za a yi kenan sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce fa aqdamuhum hijratan to sai a gabatar da wanda ya fi wani wanda ya riga wani hijira a cikin su kun ga wannan shi ma wata falala ce ta raba sai a ga a cikin su wani yayi hijira misali a shekara ta daya wani kuma ya hijira a shekara ta uku to kun ga ya riga wani kenan wanda ya a shekara ta daya kenan to sai a ce bismillah wanda ya riga ya hijira a shekara ta daya kun ga anan ba batun karatu ake ba me ake yi karatun wata sabiqiya ce wannan aka abin da ya shafi wani aiki na addinin musulunci yawwa fa in kanu fil hijrati sawa'un idan mun ma kuma tare suka hijira fa qur'ani daya sunna daya hijira ma tare suka tafi to za a yi kenan sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce fa aqdabuhum silman sai a gabatar da wanda ya riga wani shiga addinin musulunci sai a duba a ga waye riga tunda galibi a wancan lokaci za ku ga shi addinin musulunci ai zuwa ya zo same su haka ne da ana cikin jahiliya wa in kanu min qabli lafi dalalin mubin da ana cikin bata mabayani to sai Allah madaukakin sarki ya haskaka duniyar ya sako da alqur'ani ya aiko annabi tsira da aminci su bata a gare shi sai ka musu addinin musulunci sai duniya ta haskaka to sai da yawa suka shiga addinin musulunci kun ga galibi shiga akai wanda suke an haife su a cikin addinin musulunci a lokacin su ne ba su da yawa to sai a duba a ga da wani ya riga addinin musulunci yanzu misali sai mu dauka da sayyidina Umar dan Khattab da Allah ta'ala tabbata a gare shi da Abu Huraira yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi wa ya riga wani shiga addinin musulunci ina kun ga babu haɗi ko yawa sayyidina umar ya raga addinin musulunci sayyidina umar ya musulunci tun ana maka abu hurairah fa sai bayan hijira da wajen shekara 7 ma ya zo shiga addinin musulunci kun ga akwai bambanci akwai fifiko tsakanin su ko ma misali wanda suke garin makkan a zaune wanda suke tare misali sai ka dauka sai ka ce da sayyidina umar yadda Allah ta tabbata a gare shi da sayyidina abubakar siddiq wa riga shiga addinin musulunci sayyidina abubakar siddiq to idan irin wannan ta tashi misali a ce duk daya suke sai a gabatar da sayyidina abubakar akan sayyidina umar ina fata an fahimta to haka addinin musulunci ya tsara wajen mutum ya shiga gabe wa mutane jagoranci ashe kun ga zancen jagorancin sallah babban abu ne ku dubi yadda annabi ya rinka jero abubuwa wanda ya fa kaza wanda ya fa kaza wanda ya fa kaza haka to zakai da Allah mun muna tsawa mu tantance waɗannan abubuwan kamun mai irin wannan zaben da muke to yanzu misali kun ga mu anan wajen za mu iya tantancewa abin da ya shafi Qur'ani ko sunna amma hijira fa babu hijira yanzu yanzu kusan dukkan mu nan wajen kusan in ce dukkaninmu da yaranmu da dattawan mu gaba ɗaya kusan duk a cikin addinin musulunci aka haife mu kaga babu wanda ya riga wani shiga cikin addinin musulunci ina fata an fahimta to akwai wata ruwaya idan ba za ku manta ba a baya da ma ya kawo mana ita sai annabi tsira da aminci sai a gare shi ci fa aqdamuhum sinnan an gane sinnan maimakon silman ma'ana sinnan wanda ya fi wani shekaru kenan to nan kuma in aka duba duk ɗaya suke to sai a duba kuma dattijo waye girma wani a shekaru ko wannan kuma su ma batun shekaru sun shigo kenan ma'ana qur'ani ɗaya suke hadisi ɗaya suke to sai a duba da wani da wani waye girma wani to sai a sa wanda ya girma wani shi babban kenan sai ya shiga gabatar da sallah saboda shekaru su kansu in suka dace da bin Allah madaukakin sarki abu ne mai kyau abu ne mai kyau mafi alkhairin mutane wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma aikin sa ya tsawaita haka ne mutumin da ya shekara 40 da mutumin da ya shekara 70 ba ɗaya suke ba ko ne yana bin Allah shi wanda ya shekara 70 din can kaga dauriyar da yake da ita shekara 30 akan shekarun wannan duk shekara 30 din na da'a yake da biyayya ko ga yafi wancan kenan to akwai wata falala akan sa sai a duba a ga waye fi shekaru kuma sai a gabatar da shi sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace wala yu'minu rajulur rajula fi sultanihi kada mutum yayi wa wani mutum limanci fi sultani a wajen ikon sa me ake nufi da wannan shine kada ka je inda yake ikon mutum ne ka ci zaka yi masa limanci a wajen misali a ce gidan mutum ka je kai bako ne ka je gidan mutum saboda kai arama ne ka kake limanci an goku kawai lokacin sallah aka tashi aka sallah kawai sai ka ce sai ka shiga gaba ka ci kuta da iqama wannan kuskure ne ina fata an fahimta duk alaramcin ka a wannan lokaci ba haƙin ka bane ka jashi kai limanci wanda yake shine ma'abocin gidan shine yake da haƙi maka limanci a lokacin ku an fahimta sai ka kamata magana wannan kai ne ka je office din mutum saboda haka lokacin da ka je office din mutum a lokacin gidansa ne shi yake da iko a lokacin to idan lokacin sallah yi sai ka dawo da baya shikenan shi sai shiga sallah idan kuma yace akramaka Allah bismillah to wannan shi da mun shiga gabatar da kai haƙin sa ne sai 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 ya baka kun ga shikenan yawa to amma kaga galibi akwai mutane da suke irin wannan mutum sai ya je a matsayin mako ko sai ga mutum ya shiga ya juya ce bismillah ya jira ta rika ba to wannan gaskiya hakan da yake nuna cewa ba shi da fiqhu a cikin addini yana shiga dan nan da yaje ya ce ta rika ma to kaga wanda suke da ilimi sai sun kalle sai su ga wannan akwai gyara a cikin labarin sa ba abin da ya kamata ba kenan abin da ya kamata shine sai ka tsaya shi wanda yake ma'abucin gidan kuma abucin wannan wajen da kaje shi yake da cancanta masallaci shine akwai limami ratibi wanda yake akwai da mai limanci amma an ba masallaci bane fa dole akwai mai wajen akwai wanda yake da iko a wajen wanda yake da iko a wajen shi yafi cancanta ya masallaci sai da shi ya gabatar da kai Allah ya sa mun fahimci wannan yawa sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi sannan kuma kada ya zauna kada ka je gidan mutum ka zauna akan wajen karamcin sa wajen girman sa wajen bunƙasar sa in ba tare da izinin sa ba abin nufi kowanne mutum a gida kaga akwai wani waje da ya ware inda ne wajen zaman sa an fahimta galibi idan ka shiga ɗakin mutum zaka ga akwai ta kujera da yafi zama a kanta akwai wani bangare da nanne wajen zaman sa to bai kamata ba kai a matsayin ka na bako kana shiga gidan mutum kawai ka je ka samu waje ka tsalle ka dare kujera ka zauna wannan ba ya daga cikin ladabin shari'a abin da ya kamata shine idan ka je a matsayin ka na bako cikin gida ko office din mutum ladabi shine sai ka tsaya in kai sallama yace ka shigo sai ka tsaya abinda kake jira shine sai maka izini shi kuma sai zaba inda kake so sai ce bismillah mal sai baka waje sai ka zauna wannan shine daidai amma kana zuwa kawai ka rinka hangangi ina ne dan falaushi ka zauna wannan ba daidai bane ba daidai bane ne a shari'a ku duba yadda annabi tsira da aminci sabata a gare shi game da ladabi saboda wani idan ka je ka zauna masa inda yake zama koda bai ga maka ba wallahi ba zai ji dadi ba kuma kana zauna yana ta jin haushinka a cikin zuciyarsa kuna ta hira yana jin haushinka kaga ba daidai bane duk abin da zai dawo albagba wal shahna tsakanin musulmi so ake a gusar da shi a kawar da shi to shine sai annabi tsira da aminci sabata a gare shi yace idan ka je wajen gidan mutum kada ka zauna ala takrimatihi sai a wajen da yake wajen girman sa ne sai da izinin sa in shi ya baka izini shikenan daman abu da dubu da zuciya sai ka je ka zauna yawa to kun ga wadannan abubuwa ne wanda ladabai ne wanda suke kanana kanana ne amma gaskiya ba ma abin nan din su ba ma la'akari da su gaskiya kuma suna da muhimmanci kware da gaskiya a cikin abin da ya shafi shari'a wannan hadisi akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da shi wa ghayruhu da wani shi daga cikin malamai min ashabis sunan daga cikin dan ashabus sunan guda hudu sune abu dawud da tirmizi da ibnu majah ko kuma da imam an-nasa'i da ibnu majah kamar yadda suke a jere wal masanid da balawi wasu musnad da musnad imam ahmad da musnad na abu dawud at-tayalisi min hadith abi mas'ud al-badri al-ansari daga hadisi sahabi abu mas'ud al-badri al-ansari in aka ce al-badri mutumin da yaki mutumin da ya halice yakin badar kenan sai a ce masa al-badri saboda a ce maka al-badri wani kambe ne wani take ne yanzu kuma a ce mutum general din soja kaga duk a soja aka ce mutum general ko fundu mashal shikenan to haka ne a ce mutum al-badri mutumin da ya halice yakin badar saboda annabi tsira da aminci sabata a gare shi yace duk mutanen da suka je yakin badar su 300 da wani abu din nan Allah subhanahu wataala ya kalle su yace ku je ku aikata duk abin da ku aikata a duniya na gafarta muku duk abin da ya su je su ba komai bane Allah ya ce duk abin da ya su ya gafarta musu to kaga mutumin da yake da irin wannan matsayin tun a duniya Allah ya bashi aljanna idan Allah ya gafarta maka idan ka je lahira ina ka shiga aljanna to shine ake ce musu albadari shi sa duk sabon da kaje an ce masa albadari to wani kambe ne babba al-ansari sannan kuma mutumin madina malai ce wa qad kharrajtuhu wannan hadisi na yi takhrijin sa na fitar da shi fi sahih abi dauda a cikin takhrijin na balan yawa a littafin abu dauda na shaga muku cewa malam albani ya dauki wannan littafin na sunan din kowanne ya ware sahihan sa da ba'ifan sa abu dauda sai akwai sahih abu dauda akwai ba'if abu dauda abi dauda haka ya rarraba su to a cikin sahih abu dauda din malam ya fitar da wannan hadisi raqam hadisi mai lamba ta 594 da kuma hadisi mai lamba ta 598 sai malam yace wa ya ummuhumul aqra wa law kana ghulaman to ga wata sabon matsala malam yace wanda zai musu limanci na sallah ko wace iri ce ko ta gawa ko ta salloli guda biyar dole ne ya kasance fa makarancin qur'ani ne malam yace wa law kana ghulaman ko da ya kasance dan karamin yaro to kun ga wannan kuma abu ne da zahiri mu anan maza ba mutum malikiya ya saba mana dan mu a maza ta malikiya karamin yaro baya limanci sai wanda ya kai shekarun balaga daga cikin sharadan limanci akwai me akwai balaga to amma zamu zo mu ji abin da yasa malam ya faɗa haka malam ya ce lam yablughul hulm wanda bai isa shekarun balaga ba kun ga dan karamin yaro kun dan shekara 7 8 tara zuwa 10 ko abin da ya kama da haka li hadith amr bin salama ko bin salima saboda hadisin da ya zo na sahabi amr dan salama shi wannan amr dan salama din shine abin da ya faru shine sabon da abin ya fara akan shi wani sahabi ne wanda shi tun yana dan karami mutanen sa suna wucewa ta wajen annabi tsira da aminci zuwa gare shi je harkar kasuwancin su ko fatocin su je su dawo ana tafiya da shi yana dan karamin yaro shekara 7 ko shekara 8 to sai kasance duk lokacin da za a wuce shi kuma yana zama a gaban annabi tsira da aminci zuwa gare shi yaji abin da annabi yake koyarwa a lokacin ba musulmi bane za su wuce irin da abin yaro ko sai je zauna ga an tare ana wani abin sai je zauna shi ma ya rinka saurare to haka sai ya rinka daukar abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake koyarwa to ana nan ana ne sai mutanen su suka yi shawara kuma su je su shiga musulunci gaba ɗayan su sai ka sai suka je wajen annabi tsira da aminci su bata a gare shi sai karba addinin musulunci to da za su koma shine sai manzon Allah yake ce musu tsira da aminci su tabbata a gare shi wanda zai muku limanci wanda yafi kusanin Qur'ani wanda yafi kusanin littafin Allah to a lokacin kuma shi kadai yafi zanin littafin Allah kuma shekarunsa a lokacin dududu an ce ba su wuce 7 ba shekara 7 duk ga mutanen sa ga iyayen sa ga kakannin sa ga kaza ga dagaci ga mai unguwa ga amma yaro din shekara 7 shine yake musu sallah shine limanci kuma a cikin su babu wanda yace wallahi baka isa ba dan karamin yaro da kai da sauransu babu wanda ya faɗa haka saboda annabi ne tsira da aminci su fita a gare shi ya nada shi na dan annabi ku ya tabbata ko mutun yana so ko baya so to haka annabi tsira da aminci su fita a gare shi san ya sha matsalin limami bari mu jaddada hadisin yake annahum shi Amr bin Sulaiman yake cewa haqiqa su ya'ani qaumuhu yana nufin mutanansa kenan wafadu ala annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi suka karba addinin musulunci falamma aradu ayyan sarifu lokacin da suka nufaci komawa zuwa garuruwan su qalu sai suka ce da manzon Allah ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayya ummana waye a cikin mu zai mana limanci ma'ana na daman wanda zai mana limanci a cikin mu qala annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bai ce wani ko wani ba sai ya ce aktharukum jam'al lil qur'ani wanda ya fi ku yawan tara alqur'ani wanda ya fi ku yawan haddace alqur'ani aw akhdhal lilqur'ani ko kuma wanda ya fi ku hadda alqur'ani mai girma falam yakun ahadun min alqaumi jama'a ma jama'atu sai yake cewa a lokacin kuma babu wani a cikin mutane wanda ya tattara abinda ne kuma na tattara a lokacin ni na fi kowa tattara abinda yake na alqur'ani a cikin mutanen magaba daya sai yace fa qaddimuni wa ana ghulamun sai suka gabatar da ni a lokacin kuma ni dan karamin yaro ne yace wa alayya shamlatul li a lokacin ina da wani gadona ko mayafi ko wata ɗan riga abinda yasa ya kawo wannan labarin wannan mayafin ko gado shine lokacin da suka gabatar da shi yaro ne dan shekara 7 ko abinda yake kama da haka kullun idan yazo zai salla idan yayi sujjada saboda gele ne gadane wanda yake ma bai wadace shi ba gaba daya to wani lokaci idan yayi sujjada al'aurarsa sai ta dan bayyana ta baya ina fatan fahimta to shine wata mata daga cikin mamun nasu suke cewa wannan limamin namu a dan samu a dan dan karfe masa al'aurar ta sama saboda haka sai mutanen sai suka kudi kudi aka karo karo aka sai masa riga mai kyau wacce take karfe masa al'aurar sai ya cigaba da yi masa sallah yace wannan rigar da aka tara kudi aka sai masa ne alfari da ita saboda an sai masa ita ne saboda me saboda limanci yace to shi sai ya kawo isa wannan rigar ta sa tada wacce ke sallar da ita lokacin da ba a sai masa waccan din ba qala yace fa ma shahidtu majma'an ko majma'an min jarmin illa kuntu imamuhum yace ban taba halattar wasu taro na mutane ba daga cikin kabilar jarm wanda kabilar sa ce illa kuntu imamuhum sai na kasance ni ne shugaban su ni ne ma'ana nake musulmanci kenan in dai zan je waje a gani to sai duk wani limami a wajen sai ya kauce ya ce wani zo ka shiga saboda me saboda sun san a lokacin shine fi sanin littafin Allah tare da cewa yana shekara 7 wa kuntu usalli ala janaizi me ce na kasance ni nake musalla akan gawawakin su kun ji muhalli shayid din malam yaro din shekara 7 shine yake mutanen gauyen su da garin su sallah duka da sallar idi da sallar salloli guda biyar da sallar gawa da shi yake musu yace ila yaumina haza har zuwa yau da na girma na zama babban mutum da nake ba ku labaran din ni ne limamin su har yanzu sabi ne annabi tsira da aminci su fita a gare shi yanzu a ce ga wani masallaci an nada yaro din shekara 7 kun ga za a yi rikici da yau yadda mutanen mu suke za a yi rikici da wani zai ce ko da hadisi ne ai mu maza ba mu ta saba haka sai ya kawo zance maza sai ya ce ai maza ba mu taddada wannan saboda haka kai mu abin shi ba za mu bi shi sai ya kawo sai zuciya sai ya saba ba to amma ku su kun ji sabai yadda suke lamarin su ko sabai abin da suke jira ina umarni yake daga annabi tsira da aminci su fita a gare shi su karba su aiki da shi shikenan shi sa sai suka huta kuma suka zo na lafiya Allah madaukakin sarki ya bi su ya ba su aljanna shikenan mu ma da zamu irin aikin su duk abin da suka samu insha Allah ta'ala daidai gurgudun mu Allah madaukakin sarki zai ba mu Allah ya samu dace wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud wal Baihaqi bi isnadin sahihin wa asluhu fil Bukhari walakin laysa fihi mawdu'u shahid minhu sai dai a cikin ita ruwayar Bukhari babu inda yake cewa fa ma shahidtu majma'an wannan gaba ta karshe babu wajen wa huwa ruwayatu li Abi Dawud ruwayat kuma da Abu Dawud ya fitar da ita wa qad kharrajtuhu fi sahih Abi Dawud wannan hadisi yace abala yace shi ba ya fitar da shi a cikin sahih Abu Dawud hadisi mai lamba ta 599 da kuma hadisi mai lamba ta 602 gaba ta karshe da zamu dakata akan shi malai cewa idza tama'at janaizun adidatun minar rijali wan nisa idan gawar waki suka hadu da yawa na maza da na mata ya za a yi kenan ma'ana mutuwa ce aka yi ta kamar yadda ake samun tsautsayi Allah madaukakin sarki ya kare mu ayi hadari sai kaga an rasu mutane da yawa mutum 10 mutum 5 mutum 6 wasu maza ne wasu mata ne to akan tattara su a musu sallah gaba daya idan za a yi sallah ya kamata a yi musu addinin musulunci yana da tsari komai hatta inda za a je gawar namiji da mace waye a gaban wani wa za a je a gaba wa za a je a baya duk addinin musulunci sai dai tanada to shine malai ce ya za a yi kenan sai malai ya ce a sulli alaiha salatun wahida sai a yi sallah akan waɗannan gawawwaki sallah guda ɗaya dukkanin sai a tattara su idan mutum 10 ne za a tattara su a jera su a yi musu sallah guda ɗaya ba za a ce za a ware su kowane a rika mai sallah ɗaya bayan ɗaya ba idan aka yi hakan sallah ta yi aka yi musu ɗaya bayan ɗaya sannan idan aka tara su su 10 dukkansu shi ma sallah ta yi an yi abin da ya kamata malai ya ce waju'ilat adh-dhukur walau kanu sigharan za a sanya mazaje ko da sun kasance ƙananan yara ne mimma yalil imam sune ya su kasance daga limami sai su ma'ana su suke bin liman ma'ana idan limami ya tsaya ya kalla alƙibla to wanda za a je a gaban sa wanda suke bin sa sune maza ko da ƙananan yara ne kuwa haka ya kamata ya kasance wanda suke mayafa shi sai a sa mata ko da ya kasance misali a ce kamar yadda zamu zo mu ji dan karamin yaro ne mutu dan shekara 2 ko dan shekara 3 da mace babba kamar yadda akan samu wani lokaci mace ta haihu sai ta rasu dan ma kuma sai ya rasu idan aka zo a musallah idan aka tashi shi yaron dan jariri shi zai fara sawa a gaba koda da yake dan jariri ne haka za a tashi a gaba ita kuma sai a sa ta a bayansa abin da ya kamata kenan ina fata an fahimta yawa malai ce wa janaidul inath mimma yalil qibla su kuma ga wakin mata su ne wanda suke bin alqibla ma'ana daga su sai alqibla kenan wa fi dhalika ahadithun ma laysa a cikin wannan mas'ala akwai hadisi kamar haka al-awwal hadisi na farko an-nafi'in an karbo daga nafi an ibn umar an karbo daga abdullahi dan umar annahu cewa shi abdullahi dan umar sallaa ala tis'i janaiz yayi sallah akan gawar waki guda 9 a tare faja'al ar-rijala yaluna al-imama sai ya sanya mazaje sune suke bin limami ma'ana daga maza daga shi limamin sai aka jera mazaje a gaban sa wan nisa yalin alqibla su kuma mata yayin suna bin alqibla fa saffahunna saffan wahidan yayi sau da su sau guda ɗaya su ga wakin gaba ɗaya haka a jere haka ake sasa a tsaye a jere ba aka ba a jere aka ake sasu ga misali ga namiji a kusa da shi a bayansa ga namiji idan mata ne sauran sai a sa mace su ma a gaban sa haka ake jera su a tsaye ina fata an fahimta yawa abin da ya kamata kenan ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضع جميعا سننسي أكا أجي جنائز أم كلثوم أرجدا سيدنا علي ما تسيدنا عمر سبحان الله أرجدا سيدنا علي كما تسيدنا عمر كنجبا سنن بيان موشن سلكما أن أجي janaizar matar sayyidina Umar kuma yar gidan sayyidina Ali ai mun taba bari kissa anan wajen sayyidina Umar da Allah ta tabbata a gare shi ya auri yar gidan sayyidina Ali ta cikin sa yar gidan nan na Fatima ta cikin ta jikar manzon Allah tsira da amincin sa ta gare shi shine wannan lokacin da ga muku cewa a duk cikin sabon manzon Allah tsira da amincin sa tabbata a gare shi babu wanda in shi'a suke zagi suke cewa mutunci kamar sayyidina Umar duka dan magangan da ce yan shi'a suke akan sayyidina Umar ita shi kadai ya ninninka magangan da suke akan sauran sabban da yawa saboda duk wani zagi da ka sani babu wanda ba sai sayyidina Umar ba duk wani mummunan laifi da ake a duniya sun dauka sun lankaba sayyidina Umar saboda me saboda suka ce maqin ahlul bait ne ya zalunta ahlul bait ya yi musu kaza shi ya je ya karya na Aisha ka fada na Fatima kai ka fada ya kona gidanta yake haka to amma duk da wannan abin da ya mata sai gashi ta dauki yar ta cikin ta kuma ta bashi ina ba ta an bayyana to kun ga wannan subhanaka hadha butanun azim wannan kirkire ne irin na yan shi Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin su tsakanin ahlul baiti da sabban manzon Allah tsira da abin da su ta gare shi wallahi babu abin da yake tsakanin sai soyayyar juna soyayyar juna ce tsakanin sahabbai da ahlul baiti babu abin da yake tsakanin sai wannan amma duk abin da aka kirkira aka ce an yi rigima an yi kaza wallahi ƙarya ne idan ma akwai abin da yake gaske to bai wuce abin irin abin da aka ce ya dan shiga tsakanin wane da wane kuma daga baya an shirya ba wanda kowa da kowa babu wanda baya samun sabani da wani babu wanda yace shi ai kowa da kowa ba wanda ba shi da sabani da kowa dan Allah akwai wannan a duniya babu shi saboda ka sabai mutane ne su ma sukan akan samun sabani tsakanin wane da wane kuma daga baya an shirya su ba idan aka samu sabani da wane da wane to idan abin ya wuce shikenan ya riga ya wuce ba a karata so da zancen to yan shi'a ne suke karata so da zancen suka ce akwai rigima akwai kaza tsakanin su to gashi nan a cikin hadisi an ce aka ajiye gawar Ummu Kulthum matar sayyidina Umar yar gidan sayyidina Ali da wani danta da suka rasu za a yi musu sallah sunan dan nata Zaid wubi'a jami'an aka ajiye su gaba daya wal imamu yawma idin Sa'id ibn al-As a lokacin shugaba na garin Madina shine Sa'id ibn al-As wancan da wancan mutumi da muka ishara zuwa gare shi a dazu wanda shine al-Husayn ya gabatar da shi cewa dan uwansa al-Hasan sallah wa fi an-nas ibn Abbas daga cikin mutanen da suke wajen sallah akwai Abdullahi dan Abbas wa Abu Huraira da sahabi Abu Huraira wa Abu Sa'id sahabi Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Qatada da sahabi Abu Qatada waɗannan sahabban dukkanin su suna ɗaya daga cikin malaman sahabban Annabi tsira da aminci su fita a gare shi dukkanin su malamai gaba ɗayan su fa wada al-ghulam min ma yalil imam sai ya ajiye yaron ko kuma fawdi al-ghulam sai aka ajiye yaron min mailin imam wanda shine yake bin limami fa qala rajul sai wani mutum yace fa ankartu zalika ni kuma sai ne inkarin haka ma'ana dan me dan karamin yaro za a sa shi a gaba ga mace kuma babba a sa ta a baya sai ga shi haka bai dace ba saboda bai sani ba yace fa ankartu zalika fa nazartu ila ibn abbas wa abi huraira sai na kalli abu huraira da abdullahi ibn abbas in ga me za su ce tunda sabai ne ai wa abi sa'id wa abi qatada dan nakalo dan sabai in ga su menene reaction din su akan wannan aiki da aka yi fa qultu ma hadha nace musu me kuma haka wannan abin da aka yi daidai ne fa qalu hiya sunna sai suka ce wannan abin da aka shine sunna ai shine daidai akhrajahu an-nasa'i wa ibn al-jarud fil muntaqa wa ad-darqutni wal bayhaqi qultu isnadu wa isnadu an-nasa'i wa ibn al-jarud sahihun ala shart ash-shaykhain wa iqtasara al-hafiz fi at-talkhis ala 'azmihi li ibn al-jarud wahdahu abannan ibn hajar al-asqalani ya takaita wajen jingin hadisin kawai a wajen ibn al-jarud shi kadai bayan kuma bayan shi akwai malaman da suka rawaito shi wa isnadu sahihun wa amma an-nawawi fa qala imam an-nawawi kuma yace rawal bayhaqi bi isnadin hasan imam al-bayhaqi ya fitar da shi da isnadi wanda yake hasan ina gani mu dakata ana gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi akan hadisi na biyu saboda naga lokacin da ya kamata mu dakata yayi Allah subhanahu wata'ala ya samu dace abinda muka fadi daidai Allah ya bamu ladan gaba daya kuskure da muka yi kotun tabar shi Allah madaukin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh